yayin wannan haduwa ta tsawon kwanaki hudu za a saurari bahasi daga mutane 100 da suka hada da shugabannin kamfanoni da ministoci dangane da sabbin hanyoyin kasuwanci da na zuba hannun jari da irin alkawuran da ake ganin za su ba da damar karfafa harkoki a tsakanin Amurka da kasashen Afirka ta yadda nahiyar za ta amfana da wannan hulɗa fiye da yadda abin yake a baya. Tsohon dan majalisar dokokin kasa Abdulmuni Gusman na ganin yiwuwar Afirka za ta ci gajiya ta hanyar abin da ke zama sabon samfuri.
Takin da an ka ba wannan taron na bane kara ma Afirka daraja, wato ta hanyar kamfanoni waɗanda ke aiki a cikin Afirka. Abin da ake nufi ne shine wato kamfanonuka waɗanda ke son su zaka kasashen mu su girka sana'o'insu ya zama sun zo sun sami goyon baya ga gwamnatocin kasashen mu, kuma sun tafiyar da aikin su tare da amfani da dukkan albarkatu na kasashen mu wanda shahi ilimi abin da shahi kuma kayayyaki wanda ake nomawa da sauransu ko kuma wanda ake hakowa a kasa ba tare da an dauki wannan kayan an tafiyar shi an sarrafa su ba. Abin da ake so wato nan cikin kasashen namu a sarrafa wannan kayayyakin har a kai ga abin da ake so na karshe.
Akalla mutane 1000 ne ke halartar zaman na US Africa Business Summit na wannan karan. Shugaba Muhammad Bazoum na Niger na daga cikin shugabannin kasashen da aka gayyata a matsayin bakin musamman a wannan taro, sai wasu ministoci daga kasashe 25 na Afirka da ɗaya gefe tawagar wasu jami'an gwamnatin Amurka su 50. Masanin tattalin arziki Dr. Foli Abdullahi na ganin wannan a matsayin wata damar da shugabannin nahiyar za su yi magana da baki guda domin morar arzikin da Allah ya hore mata.
Haka ne ya kamata shugabanninmu su kutumta ma kasashen Turai. Muna son a zan sarrafa abin da ake tunawa kasashen mu cikin kasashen mu, a zo a kawo machine, a dauki ma'aikata kasar ku, a biya su kuɗi, ma'aikatan nan za su amfani da wannan kuɗi su sai kaza su sai kaza su sai kaza, kenan kuɗi za su karuwa cikin kasa. Muna da petrol, muna da charbon, muna da gas, muna da zinariya, dukkan waɗansu karahuna da ake sa cikin jirage, nau'in karahuna da ake sa cikin wannan kamfuta, to Afirka tana da su, su diamond din nan.
Amurka da Afirka na da daddadiyar hulɗar kasuwanci a ƙarƙashin tsarin da ake kira AGOA, to sai dai an dan fuskanci cikas a shekarun baya saboda dalilan siyasa. Mafari kenan wasu ke ɗaukar taron na US Africa Business Summit a matsayin hanyar warware wannan kulli.
To wannan shirin ya samu matsala ne a lokacin da shugaban ƙasan Amurka wanda ya wuce shi ya kacance na shi wadda ya zama wato yanzu ba shi da wani tasiri. Ina ganin wannan ana so a farfaɗo da wannan hulɗaci da wannan dangantaka ƙarƙashin wanga sabon shugaban ƙasa na Amurka wanda yake gana mu gani yana son ya fidda haƙƙin kasashe matalauta kamar na Afirka kenan.
A shekarar 1997 ne gwamnatin Amurka ta fara shirya wannan taro da aka damƙa al'amuran tsare-tsarensa a hannun sashen hulɗa na Corporate Council on Africa CCA, kuma wannan shine karo na 5 da wata ƙasar Afirka ke karɓar baƙuncinsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.